Daga murya Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa.
Aisha Mu'azu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, inda a yau ma shi daga watan Agusta na shekara ta 2019 zamu yi magana ne akan neman aiki da kudin tallafi.
Matasa su daure in suka samu shiga jami'a ko makarantun gaba da secondary, su daure su karanci abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha.
Bari dai in fara da cewa barka da zuwa. Na san masu sauraro da dama ya kamata a ce sun gane muryanki, musamman ma a shirin namu na yau da gobe, shirin da kika hada mana na ranar Litinin da zamantakewa. Kuma dai masu kallon shirin Faɗi Mu Ji, ina ga dai
kware da gaske
za su gane dai da muryanki.
Haka kai Amina, na gode sosai. To akan maudu'in namu na yau, wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Adamu Alhikaya ya jiyo mana ta bakin jama'a kuma ya tambayi wani masani akan harkar neman ilimi, wato harkar neman aiki domin masu saurare su samu karuwa.
Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Masu sauraro, bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce ta yaya kuke shirya kanku wajen neman aiki da kuma damarmakin tallafin karatu. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Masu sauraro, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Rilwanu Ibrahim London Wuba, inda ya ce karatu ma babban aiki ne balantana neman aikin. Domin kasar nan yanzu idan baka da uwa a gindin murhu, to da wuya ka samu.
Sai kuma Shehu Adamu Rijau, inda ya ce to shirin kenan mutum ya tanadi abin da ake bukata, domin dai sallafa ba ta yiwuwa, dole sai da alwala.
To sai kuma amsar Doda Hudu Mai Kifi Unguru, inda ya ce salam yau da gobe. Babu wani tanadi illa mutum ya tanadi duka abin da sharaɗin neman aiki ya kunsa.
Jabri Haya Muhammad kuma ya ce yau da gobe ai babu wani tanadi face kawai bin ka'idojin neman aiki.
Sai kuma Bashar Muhammad Yaldu, shi kuma ya ce akwai aiki a Najeriya da har za a nema yanzu.
Sai kuma Jamila Musa Sabon Layi, inda ta ce salam yau da gobe. Tallafi ko neman aiki abu ne mai matukar wuya, matukar ba kana da uwa a gindin murhu ba.
Sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Abdul Aziz Ibrahim Galadanci, inda ya ce wallahi Najeriya tsoro take ban talaka da bai da ta cewa aikin da samun tallafi in dai ba daga yankin Yarbawa kake ba, to sunan ka sorry.
To mun gode masu sauraro, ku ci gaba da aiko mana amsoshin ku na tambayoyin da muke turo muku.
Ya jama'a, yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da Nasiru Adamu Alhikaya yayi mana da tsohon jami'in gwamnati wanda zai gabatar da kansa.
Sunana Ahmad Ibrahim Law, daga Law Local Government Area, jihar Taraba. Kuma na yi karatu na primary, wanda Hausawa kan cewa elementary, da Bauchi. Daga nan naje makarantar gabar da primary secondary school kenan a Bauchi, inda na kare a shekara 1975. A wannan shekaran kuma na samu shiga makarantar Sharan Fagen shiga jami'a ta jihar Arewa maso gabas, ta tsohuwar jihar Arewa maso gabar da ake kira North East College of Arts and Science. A nan na samu certificate din Sharan Fagen shiga jami'a. Daga nan sai na je jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, inda na samu na dauki course din degree a fannin kimiyyar fasahar siyasa, da turanci akan cewa political science. Na kare jami'a a shekara 1981. Na je bautan ƙasa, daga nan kuma abin da ban taba zato ba ya faru shine karban aiki daga hannun gwamnatin tarayya a lokacin Lagos, sana Lagos dinta. Yan Arewa da ke cikin ma'aikatan gwamnatin tarayya kwaya-kwaya ne, jifa-jifa za ka gansu. To sai gani a Lagos nan aka bani karamin secretary wanda akan kira a lokacin assistant secretary 2. To da haka na fara, inda aka fara kai ni aiki shine Federal Ministry of Works and Housing a nan ta Faba Lewa Square. To nan da haka dai har aka zo siyasan shaga ta kwanta, soja suka hau mulki. Daga nan kuma aka yi ta fafatawa har shekaran da Babangida zai bar Lagos zuwa Abuja, a lokacin an mayar da ni ofishin shugaban kasa. So ina cikin ma'aikata da suka fara dawowa Abuja daga Lagos a zamanin Babangida. To da haka aka ce ayi nan har na kai ga matsayin director a ma'aikatun gwamnatin tarayya. To na bar aiki a watan April shekara ta 2016, sanda na cika shekara 60 da haihuwa.
Yawwa, Alhaji Ahmad Ibrahim Laudama, abinda ya sa muka nemi wannan tarihin saboda tambayar da zamu yi ta shafi gwagwarmaya ko kuma aiki ne. Yadda ka yi aiki har ma ka yi aiki a nan fadar shugaban ƙasa, wato presidential villa. Wannan ina ga kusan iya ƙarshen aiki da mutum zai iya yi kuma ya zama har darakta a gwamnatin Najeriya.
To masha Allah, shi aiki ko ina musamman na gwamnatin tarayya yana bukatan muhimman abubuwa guda uku. Na farkonsu haƙuri. Dole mutum ya haƙura, zai ga abinda bai so gani ba, dole ya kau da kai. Zai ji abinda bai so ji ba, nan ma sai ya ji ya kau da kai. Kuma wani sa'in na gaba za su sa shi abinda shi a ainihin zuciyan shi yana ganin ba shi ya kamata a yi ba, amma tun da umarni ne ya taho daga na gaba sai a nuna kin, amma kuma a ce to tun da abinda aka umurta kenan za a aikata. Kaga ɗaya kenan ta fannin haƙuri. To kuma akwai sai an hada da juriya. Bayan an haƙura da ji da gani din, sai an jure don wani sa'in za a shiga yanayin da ba a zata ba. To in ba an jure ba, sai a ce an haƙura an bari. To in aka bari nan kuma ba barin da kai shine damuwan ba, a gurbin da zaka bari don ta yiwu a ji a ɗauko wani wanda bai cancanta ya rufe wannan gurbin ba, musamman yanayin da muke a ƙasar nan. Najeriya federation ce, ƙasa guda ce, amma kowa akwai inda ya fito. To in ka bar gurbin nan, kusan ka rauna nawa inda ka fito, sabili da wanda zai zo ya karbi hannunka ba dole ne ya yi musu abin da ka saba yi. Ba wai an ce ana son a nuna son kai ko wariyar al'umma ba, a'a, akwai abin da ake kira quota system, wato wakilta daga nau'i-nau'i na Najeriya, abin da ya kama daga kananan hukumomin mulki zuwa jihohi har zuwa nan tarayya. Duk wanda ka ga yake aiki baicin cancantan shi ya kore, ya samu ilimin da ya kai ga gurbin da yake, akwai kuma su nawa ne suka fito daga inda yake, ana bin wannan ma. So in ba mutum ya jure ba, nan da nan zaka ga ya haɗu da ya cikaro da wani abin da zai ce shi ya haƙura ya bar aikin. So kira da nake da matasa, inda har an samu din dole a ɗauki wannan haƙuri, juriya da kuma hazaka. Don in ba hazaka ba za a yi gaba ba.
Wato Hiji Ahmad, ma bari mu duba mu dawo ma kan asalin tambayar tamu. Waɗanne ayyuka ne yanzu masu, bari ma mu fassara kalmar lucrative da romo, masu wato samar da albashi mai kyau kenan, waɗanda ya dace su waɗannan matasa masu tasowa su dage su ga sun same su saboda su samu albashi mai kyau su yi aiki kuma wanda zai taimake su da sauran 'yan uwa da abokan arziki.
Eto maganan albashi mai kyau yana da fiska biyu ko fiye da haka. Misali ga ma'aikatan gwamnatin tarayya, ko me ka karanta abin da ake kira entry point, that is mafarin fara aiki, da ka samu abin da ke tsakanin engineer da architect, quantity surveyor, wanda ya karanci fannin mulki, bambancin albashin su dan taki ne, bai da abin nan. Sai dai in aka koma misali kaman ga bankuna ko kuma wasu masana'antun gwamnatin tarayya, irin su babban bankin Najeriya, su kamfanin haƙowa da sarrafawa da sayar da mai NNPC, da wasu abin nan na gwamnati kaman irin su NDIC, to su ne za a ce suna da wani tsarin albashi daban wanda ya sha bamban da sauran ma'aikatan gwamnati. Kuma kusan sai ka samu abin da direba ko lift operator yake karba a wayancan ma'aikatun shi ne wani babban jami'i ke karba a ministry ko wani parcel na gwamnati da bai da kafofin shigo da kuɗi. Amma tsarin albashi bambancin ba yawa, sai da inda za ka ce wa'ani sana'o'i ne ko ƙwarancewa suka fi karbuwa, wanda amma ba a samu a gwamnati ba za a samu a kamfanoni masu zaman kansu.
Yawwa, a tabo mana wadana.
Yawwa, to nan shawaran da zan bayar, matasa su daure in suka samu shiga jami'a ko makarantun gaba da secondary, su daure su karanci abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha. Wa'annan abubuwa su ne kaman engineering. Engineering yana da fanni daban-daban. Akwai civil, akwai electrical, akwai building, akwai wasu sana'o'i irin su geology, akwai su mining. Geology shi ne fasahan binciken ma'adanan ƙasa, ma'adanan da ke ƙasa, abinda ya kama su man fetur, zinari, tagulla, azurfa, da dai sauransu. Samo ruwa ma, inda za a samu abin nan ba madatsa ba, mazaunan ruwa da ke karkashin ƙasa da za a iya abin nan mai kuke kiran shi rijiyar burtsatsi a sama wa mutane tsabtataccen ruwa, bohol. Yawa, su karanci irin waɗannan fannin, wanda ko da ba a samu aiki a gwamnati ba za a iya samu aiki a kamfani, ko da ba na dindindin ba dai amma za a samu abin rufawa kai asiri, da kuma sabuwar abin nan fasaha da ta taso wanda yanzu kusan tana so ta kere kowa, information communication technology,
wato bangaren harkar sadarwa. Bangarori daban-daban yadda ake sadarwa da ya shafi na'urori, yanar gizo ne, gidajen rediyo, gidajen TV, da dai sauran abubuwa da suka shafi bada labari.
Yawwa, so matasa su daure su kore akan irin wayannan fannonin, sun fi karbuwa a zamaninmu na yanzu.
To masu sauraro, a yi mana afuwa a nan tattaunawar da wakilinmu Nasiru Adamu Alhikayi kenan da wani masani a Abuja. Yanzu kuma bari mu leƙa Abuja, inda har ila yau Malam Nasiru zai tattauna, za mu kawo muku tattaunawar da ya yi da mutane akan wannan batu.
Sunana Aliyu Ahmed Jamfala, sakataren kungiyar jama'a Zalatul Bidaya a ƙamatu suna na jihar Kaduna. Gwamnati ba ta iya yi ma kowa komai, to amma kuma hakan ba zai sa gwamnati kuma ta nada hannunta ta kasa kokarin ta yi ma al'umma wani abu ba. Dole mutane su tashi na farko, su nemi abin yi, su nemi sana'a. Gwamnati tana bakin nata, but amma gwamnati ta ƙara kokari domin nema ma al'umma abin yi a halin da muke ciki yanzu. Su kuma mutane kada su zauna su ce sun dogara da gwamnatin ce ita ce za ta yi musu 100%. Aka taru duka da gwamnati da mutane za su iya taimakon juna, domin ana tafiya ne in ba wannan to ɗaya ba zai amfani ba, in ba wancan wannan ma ba zai amfani ba.
To sunana Sifilai Umar Kera. Duk shekara ana yaye ɗalibai ko da suke gama jami'a sama da 200,000, amma mutum 10,000 ba samu aiki a Najeriya. Samun aikin ya fi karatun wahala. Sai mutum ya je ya zama graduate, ya gama karatu ya dawo ya zauna, wani first class gare shi amma bai samu aiki. Matashi ya je ya digiri ya dawo, ko matashi ta digiri ta dawo ta zauna babu aiki. Wannan mutum ɗaya, biyu, ɗari, dubu, dubu kaza sun dawo sun aiki, to dole a samu matsala ga al'umma. So da mutum zai shekara hudu kila a jami'a ko biyar ya samu spill over ya kai shekara biyar ko shida, to amma samun aikin sai mutum ya zo shekara 15 bai samu aiki. Kaga yayin nan ka yayi double ne shekarun da ya yi a jami'a, ya shekara 15 bai samu aiki ba. Kuma gaskiya in an bi taɓarawa abu ta bi bai samu, su kuma matasa gabaki da abinda suke bukata sai ga matashi zai karatu ya dawo sai ce su yake karbi yake NNPC su yake aiki a CBN su yake aiki a wani wuri wanda yake mai girma in ya samu teaching yana yi bai dauki teaching a matsayin aiki ba sai ce da ka tambaye shi aiki ce a ga mun muna maleji kafin mu samu aiki da gabaki dai su kansu zuciyoyin matasan kuma sun gurbace sun baci matashi ya samu teaching yana bi dauki a matsayin aiki ba a maleji yake yanzu kafin ya samu wani aikin da koda ya samu aikin shi ma hankoro yake samu wani idan aka ce yanzu misali kamar custom za su dauki ma'aikata sai ka samu malamin makaranta shi ma applying sai ka samu wanda wani yake wata ma'aikata state ya applying to in aka ce duka haka za a rinka yi wanda ma kwata-kwata shi bai aikin yanzu applying sai ka samu ana bukatar mutum 10 sai ka samu mutum 1000 sun yi applying gabaki da sai uwa zo su ci kuɗi su rikice gabaki da to wannan gaskiya kamata gwamnati ta dauki mataki akan wannan musamman wannan gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari to ya kamata gaskiya a zage damtse a kara kaimi wurin samu ma'aikata aikin yi
sunan na Suleiman Mustafa Ahmad Gulu daya daga cikin ma'aikata nan Manara Radio International farko ma dai mutane yana da kyau su san ma me ake nufi da aikin yi shi wato ban tunanin kawai kai tsayin an tambaye mutum ya bu ganar aikin yana da amsa eh ko a misali in ka dauki dan boko shi dan boko gane yake cewar kawai ina gama ina da wani office da gwamnati tana da ko kuma wani company tana da yana neman da sauransu sannan ta wata fuskar in ka ce aikin yi kai tsaye aikin yana da yawa mai yankan farce ma aikin yi ne da shi shine karamar sana'a kenan mai wanki wannan aikin yi ne da sauransu gaskiya maganar kai tsaye aikin yi bai da saukin samuwa ga mai dogon buri an mutum yana dogon buri sai shekara da 70 ma da takardun sa na makaranta bai samu aikin yi ba amma kana iya samuwa kanka shine akwai sana'o'in hannu da sauransu ba komai sai ka tsaya ka ce sai akwai wani lalle wani gurbi da aka tanada na kai aiki akai ba misali ni yanzu electrical na karanta amma gashi ina aikin jarida to don haka ba na ganin cewar kai tsaye ba za mu kira tunda yawanci abin da ake fasara aikin yi da shi shine aikin gwamnati wannan ka ce mashi aikin yi indai ba aikin gwamnati ba ce shi a gurin shi ba aikin yi bane
sunana Abdul Malik Yahaya Tanko wanda aka fi sani da Imam Malik limami na Jihar River Central Mosque
ka san Nigerians sun fi so already made things wato ba a so a sha wahala kafin a samu jin dadi na tuna akwai wani soho da muke zuwa wajen sa a dacan yace ƴan uwa yara abinda nake so da ku wannan gashin kanku da yake bakake ku yadda ta sha wahala in ya so fare in ya zo shi mu ji dadi to dan Najeriya shi bi baya tunani haka he want to already make things abinda yasa kenan ka gan dan Najeriya yana tafiya ka hanya potentially kawai abinda yake zuciyarsa yanda dai samu ya ji dadi amma Gwamnati has a lot to do in terms of IK creation.
Dai masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a sashen ashirin yau da gobe. To Amina kin ji yadda hirar da ya kaya.
Mun kwa ji yadda hirar ya kaya.
To Allah ne ya ce.
Kuma ji gudunmuwan jama'a akan wannan batu.
Kware da gaske Allah ya sa matasan mu su fahimci cewa za su akwai damammaki da yawa da za su yi amfani da shi wajen gina kansu, wajen ƙarin ilimi da kuma nemo aiki har ila yau.
Kware.
Ba wai ina rage wa mutane hanzari ba wanda ya karanci wa'yan nan da ka samu yana da taku ɗaya ko biyu wajen samun aiki akan wanda ya je ya karanto ko tarihi ko kaman irin namu tsohon digiri akan fasahangi a binar siyasa ko na yanayin rayuwar dan adam sociology kenan. Yawa zaka samu ko wanda yaje turanci ma duk da dai turanci ita ce harshe da aka fi ji a duniya gaba daya. To zaka samu waɗanda suka karanta waɗannan dole samun aikin su ba zai samu hanzarin da waɗancan za su samu ba. Don waɗancan dole in ma ba gura ba gwamnati da za ta dauke su zaka samu a kamfanoni masu zaman kansu da suke bukatun su za su dauke su. Kuma bai cinganan ina kira ga matasa kada su dukufa cewa sai sun samu aiki a gwamnati ko sai sun samu aiki a kamfani. A'a, su yi yunkuri bisa da ƙorewar da suke da shi su ga yaya za su yi su zama su ma sun kirkiro yadda za su rike kansu da kansu su zama kenan ma'aikata masu aiki wa kansu. Zamani ya kai ga mutum zai iya yin wannan do yana da wuya sai an jure din amma shi din ma zai taimaka ya rage zaman kashe wando. Ba za a ce kai digiri kuma ka zo ka zauna shekara da shekaru ka ce kai sai gwamnati ta baka aiki ko kuma sai wani abin nan ginshikin kamfani ya baka aiki. Zaka dubawa ka auna cikin karatun nan da kai me zaka iya yi da kanka sai ka fara duk kankancin shi da haka za a tashi har a hafaka. Kira na abin nan na biyu kenan da nake wa matasa baicin su daure wajen karatu haka kuma bayan an yi karatun kada a ce lalle sai an samu aikin gwamnati ko na kamfani a ga wani yunkuri za a iya yi a rike kai.
Abinda ma zai kara haska wannan abun zai zama kamar in an zo jami'oyi ko manyan makarantu da ake fita da takardun nan misali diploma NCE ko da yake NCE har ko ilimin ce kai karanta ba to idan aka je sai yawanci daliban ba sa so su yi karatu da ya shafi kimiyya da fasaha misali kamar in ka je sashin aikin likita za ka ga mutanen ba su da yawa in ka je sashin watakila lissafi ko har hada magunguna wato chemistry da sauransu su physics ne wannan na gwaje-gwajen yanayi da sauransu sai ga ba mutanen da yawa amma idan mutum ya je kamar yadda ka faɗa wajen ajin tarihi ko ajin kasuwanci sai ga gadin dalibai saboda watakila ba sa son shan wahalar karatun ne.
Wannan shi ya sa kiran da na yi da farko na ce a daure a karanci kimiyya da fasaha don ba an daure din ba ba zai yiwu ba. Za ka samu in ka je jami'a ko polytechnic bayan an tashi azuzuwa maraice haka za ka ga yara kungiya suna ko abin nan kasan bishoyi ana hira an kafa majalisa ko kuma wasu ban hana a je wasannin motsa jiki ba amma dai za ka samu yawanci masu wayannan matasa ne wanda muka amba ta masu karatun wannan su tarihi turanci da sauransu waɗanda suke engineering medicine veterinary medicine architecture quantity surveying da sauransu da wuya ka gansu suna wayannan saboda da ne kafin su bar aji an riga an ba su ayyukan da za su yi haddare washe gari malaman su za su zo su bincika sun yi abubuwan nan ko ba su yi ba wayancan kuma da an yi lecture an tashi in ba wanda yake da nazari ba shine zai je da daddare ya dan badda awa 2-3 yayi bitan abinda aka mar shi kenan amma su wancan akwai aiki na tilas sai sun yi kafin a ci da darasin gaba sai maluman su sun bincika takardun sun gani ayyukan nan da aka sa su su yi sun tukuna za a je darasi na gaba su kuma wancan da an zo za a dora ne sai akwai abinda ake kira tutorial anan ne za a iya cancanci suna bitan abin nan da ake karantar da su ko ba sa yi bisa ga irin fahimtar da aka ga suka yi wa darasin baya so kira yadda nace dazun nan sai an daure din daurayen nan tilas don shi kaman wani karin magana da aka ce Hausa ba dabo bace to ita kimiyya ko ilimin kimiyya da fasaha shi ma haka ba abu ne da za a ce an zauna an karanta a karanci kawai ba dole sai an je an aikata zaka samu akwai abin da ake cewa practical bayan an zauna a aji an yi abin da ke kan takarda to haka za a tashi a shiga ko workshop ko laboratory a gwada abubuwan nan da aka ambata a rubuce za su aiwatu da hannu kowa ya gani ko a'a to bambancin kenan to in ba an daure ba zaka samu a lokacin mu abokanmu da suke wayannan fannin suna riga mu fita da safe su galibi yawancin su 7 baya samu su a dakunan su kafin 7 sun fita sun tafi kalace a dining hall suna fita zaka samu akwai lecturer za su fara karfe 7 din ko kuma practical wanda malamin ya riga ka shiga lokacin ba ka shiga ba zaka yi abinda ake cewa distracting bude kofa da zaka yi ka shiga nan zai dauki hankalin wasu daga abinda ake wanda zai rauna na fahimtansu na wannan abin. to in kaga irin wannan a ce ka fita tun kafin 7 kai ne ba ka dawo dakin ka ba kila sai karfe 5 ko 6 to in ba wanda ya daure ya sadaukar da kanshi cewa ai wannan fannin yake so ya kwarance akai ba kaga ba zai yi ba kuma ana kuriciya lokacin ba wai an girma bane an san ciwon kai ba ana ta lissafin a za a je meeting na club a karshen mako ana da wani party ko abin nan to su wayannan zaka samu koyaushe abin da ke gaban su shine karatun abin da ya kawo su
William duk da wannan darasi kai ma kimiya ka karanta ta wannan ilimi na siyasa a fili yanzu za a maida hannu agogon shekaru baya maida kai jami'a wani darasi zaka dauka
a yanzu duk da shekaru sun tafi inda zan koma jami'a ne ma zan nemi wani fanni da zan iya rike kaina in rike wasu
wato ya nuna ba sai an zo a yi ta neman a yi ta rubuta abinda ake kira tarihin karatu mutum CV kenan akai wannan ma'aikata akai wacce mutum zai iya amfani da abinda ya koya ma ya fara wata sana'a da kansa
kwarai kuwa abinda zai bukata kila abinda ake kira jarin fari to nan kuma in ya nemi akwai kamfanonin ba da lamu ne da sauransu in ya rubuta abin da ake kira proposal ya kai musu suka duba suka ginsu dan abin da yake nema ba za su kasa bashi ba da sharuɗan ga yadda zai yi ya dawo musu da abinsu
rigamar kafin mu kammala wannan tattaunawar yadda matasa kiman neman aiki a Najeriya akwai wasu shekarun baya nan Abuja aka zo neman aikin hukumar nan ta shige da fice wato immigration a nan stadium na Abuja ai karshe shi da aka taru sai da wasu masu ka rasa rayukansu a wajen wannan neman aiki a nan Abuja
gaskiya ne wannan ya faru ina da bayani akan shi kuma abu ne da muke rogon Allah kada ya sake faruwa abin da ya jawo wannan hargowan har ya kai ga haka yanzu in nace maka duk wani mai gida a Abuja musamman mutane irin mu na arewa da aka samu a gidan shi ba za a rasa akalla matasa uku da suke da degree suna zaune suna jiran aiki ba suna neman aiki ka dubi yawan Abuja dan a ce kowane gida akalla akwai mutum uku sun gama karatun su sun yi bautan kasa suna zaman kashe wando suna jiran yaushe aiki zai zo ba kuma suna zaune ba suna nema din duk inda suka je ana neman aiki zaka je sun je dan baka misali yara na ke sanar da ni kwanakin baya kamar yan wata biyu ne ko uku da suka wuce sun ji NNPC na daukan aiki sun bi duk ka'idojin da ake bi a dauka sun yi to ana jiran sakamakon chairman suka yi application na mutum sama da ko miliyan biyu ne ko uku aka samu duk da an kayyade cewa sai wanda suke da degree akalla digiri mai daraja ta biyu ma'aunin farko wato list requirement din shine second class upper division second class upper division wanda first class ne kawai gaban su
haka
to amma har haka din mutum sama da miliyan biyu suka nema
duk suna da wannan
suna da wannan sun yanzu suna zaune suna jira a cikin su din ne aka kira wasu interview to sun je sun interview din suna jiran sakamakon wannan a nuna maka tsananin rashin aikin da matasa ke fuskanta a Najeriya to wannan abin shi ya jawo wancan hargowan na immigration din nan ban tsammani ma sun kayyade sun ce sai second class apa ba ina jin kawai cewa suka yi wanda suke da degree daga jami'a da aka tantance wannan Allah kada ya san adadin su a Najeriya sannan kuma aka yi kure kaman nan Abuja da jihohin da ke gewaye da Abuja aka sa santa daya wajen tace su shine National Stadium Abuja to wayanda suka sa wannan nayi imanin ba su san yawan mutanen da za su taho ba sun dauka abu ne kila mutum 100,000 ko 150,000 haka su taho sai aka zo aka waye gari na jin mutum sama da miliyan suka je wurin nan to kaga ba zai uwa
wato a ƙarshe Alhaji Ahmad ni abun ba da naga ya zama yanzu kan duk inda ma aka ce ana daukar aiki Saga matasan nan sun je da ne, watakila sai kamfanin man fetur, sai babban bankin Najeriya CBN, watakila sai kamfanoni irin na wutan lantarki da sauransu inda ake jin akwai kuɗi. Yanzu ko ƴan sandan nan da ake son ɗauka kurata, ana son a ɗau mutum 10,000. To ƙarshe yanzu wajen mutum fiye da 100,000, ina jin ma waɗanda suka tantance ma za a sake ware 10,000 fiye da 80,000 ne a yanzu haka.
Haka, eto wannan. Bisa ga abin da muka faɗa baya ba abin mamaki ba ne. Abin da zan ce da abin al'ajabi shi ne kai da kanka ka ambata ƴan sandan nan kurata ake so a ɗauka. To karka yi mamaki cikin wannan hargowar da kake faɗa akwai masu digiri da suka je nema don kawai su yanke wannan zaman kashe wando da digiri ɗinsu sun sauko da kansu su je su zama kurtu a ɗan sanda. Wanda da a tsarin da ake da shi wanda ya gama secondary ne bai samu tafiya a gaba ba. Shi zai je nemi wannan. To amma halin da ake ciki yau za ka samu masu digiri in suka gana nema su ma za su je.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin waɗanda suka taimaka mana haɗa shirin ni Amina Buhari a wani daga na birnin Washington ke cewa huta lafiya.